Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Mailu Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Asusun bayar da lamuni na duniya, wato IMF, ya amince da ba gwamnatin Sudan ta Kudu rancen kuɗi na dala miliyan 178.2 don ta da koma da tattalin arziki. Za a yi amfani da kuɗin ne don warware muhimman abubuwa biyu, a cewar shugaban babban bankin Sudan ta Kudu, Tier Tong Ungor. Mancin mayarjejeniya da asusun na IMF akan cewa za a yi amfani da rabin kuɗin wajen taimakawa a ɓangaren kasafin kuɗi don biyan albashin ma'aikata na baya da ba a biya ba. Sauran kuma za a bar su a babban bankin ƙasar don hada-hadar canjin kuɗi da kuma daidaita kasuwancinsa, a cewar Ungor. Gwamnatin ƙasar ba ta biya ma'aikatan gwamnati albashi ba tsawon wata biyar. Ungor ya ce babban bankin na fatan kintsa takardansa zuwa ƙarshen shekarar kuɗi mai zuwa. Ya kuma ce Sudan ta Kudu za ta biya bashin cikin lokaci mai tsawo ba tare da riba ba. Da aka tambaye shi lokacin da gwamnatin ƙasar za ta fara biyan bashin ga asusun na IMF, Ungor bai ba da amsa ba. Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun kashe jami'an tsaron wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya guda hudu a Mali, a cewar rundunar jami'an tsaron shirin ta Mali a jiya Juma'a. Lamarin ya faru ne a sansanin jami'an wanzar da zaman lafiya da ke a Wolok a arewacin ƙasar. Sansanin mazauni ne ga galibi jami'an tsaron Chadi. An tura jiragen sama masu saukar ungulu zuwa sansanin don kwashe waɗanda suka jakkata, a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Ta kuma ƙara da cewa an kashe wasu da yawa daga cikin maharan da ke ɗauke da manyan makamai. A shekarar 2012 ne masu tsauran ra'ayi suka fara ƙaddamar da farmakinsu a arewacin Mali, a lokacin da 'yan tawaye suka kwace ikon birane da yawa a arewacin ƙasar. A shekarar 2013 kuma aka fatattake su a wani farmaki da dakaran haɗaka da Faransa ke jagoranta suka kai. Tuni 'yan tawayen suka sake haɗuwa a daji, suka kuma yi ta ƙaddamar da hare-hare a kan sojojin Mali da na ƙawance. Wani ɗan sanda da ke aiki a ginin Majalisar Dokokin Amurka ya mutu, wani kuma ya jikkata a jiya Juma'a a lokacin da wani direba ya afkawa wani shinge da motarsa a wajen ginin Majalisar Dokokin. A cewar rundunar 'yan sandan majalisar, maharin ya fita motarsa ɗauke da makami ya tunkari wasu 'yan sanda. 'Yan sandan majalisar suka buɗe mashi wuta. An bayyana cewa maharin ya mutu, abinda shugaban 'yan sandan majalisar Yogananda Petman ya fadawa manema labarai kenan. 'Yan sanda sun bayyana ɗan sandan da ya mutu a matsayin William Billy Evans. Yana ɗaya daga cikin ɓangaren 'yan sandan da ke kai ɗaukin gaggawa, kuma shekararsa 18 yana aiki a ginin majalisar. Aƙalla mutane 50 suka mutu, wasu 150 kuma suka jikkata a lokacin da wani jirgin ƙasa mai gudun tsiya da ya fito daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa ya kauce layinsa a gabashin Taiwan a jiya Juma'a. Ɗaruruwan fasinjoji ne ke cikin jirgin na kamfanin Taroko Express da ke kan hanyarsa zuwa Taichung, wani birni a kudancin Taiwan. Jirgin na kan tafiya ne daga birnin New Taipei kafin ya kauce layinsa a kusa da Hualien a gabashin gabar tekun ƙasar. Wata motar aikin gini da aka ajiye ce ta gangaro daga wani tsauni ta yi karo da jirgin mai gudun tsiya, a cewar rahotanni. Cikin waɗanda suka mutu har da direban jirgin da mataimakinsa. Wasu da yawa da suka tsira daga haɗarin ana jinyarsa a asibitocin da ke kusa. Rahotanni sun bayyana cewa wasu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Wasu rahotanni da suka bazu sun ce kusan fasinjoji 500 ke cikin jirgin, fiye da yawan kujeru 376 na jirgin. Abinda ke nufin fasinjoji da yawa a cikin jirgin suna a tsaye ne a lokacin da haɗarin ya faru.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau zamu duba rigicin kasar Mali da na Burkina Faso da kuma yadda tarzoma a kasar Libya ya kara damarmala al'amuran tsaro a yankin Sahel. Wakilinmu a birnin Niamey Sulaiman Mumini Barma yayi nazari akan haka da kuma rahoton da ya hada mana.
Bazuwar makaman da ta biyo bayan faduwar gwamnatin Muhammad Gaddafi na Libya a shekarar 2011 na daga cikin manyan dalilan da masana ke dauka a matsayin mafarin barkewar tashin hankula a yankin Sahel. Kuma an yi katari abin na faruwa a wani lokacin da dangantaka ta kara tabarbarewa a tsakanin yankin arewaci da na kudancin Mali. Lamarin da ya baiwa ƴan tawaye da kungiyoyin ta'addanci damar kaddamar da ayyukan su sakamakon raunin gwamnatin kasar ta Mali, kamar yadda mai fashin baki akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasim ya bayyana.
Matsala wadda ke da kwai ta rashin fahimtar juna da jituwa a kasar Mali tsakanin arewacin kasar da kudancin kasar. Wannan abubuwan da suka faru Libya yasa su ƴan tawaye Abzinawa suka nemi agajin masu ikirarin jihadi su kama musu don su amshi yankin, suka amshi yankin kuma zaman nasu ya gaza yiwa har aka zo inda ake. Da wannan kuma sai ka kara da canjin yanayi wanda ke da kwai inda kaman makiyaya cikin yankunan ya kasance wuraren kiwon su ko turbobi wanda suke bi yau da gobe ya kasance ko sun zama gonakai ko kuma babu ma abin da basashen za su ci. Wasu makiyayan sun kasance ba su da sana'o'in yi, sai ya kasance suka ba da dama da su wa'ancan masu kirarin jihadi suka kutso cikinsu ko suka sa kuɗi ko sauransu suke amfani da su wajen tashe-tashen hankula.
Rashin samo bakin zaren warware wannan matsala ya baiwa ƴan ta'adda damar baje karinsu zuwa kasashe makwabta wato jamhuriyar Niger da Burkina Faso, inda suke kai wa jami'an tsaro hari cikin salon yakin sunkuru da na gaba da gaba. Ko da yake a baya-bayan nan abin ya fara rutsawa da fararen hula duk da irin tsauraran matakan sojan da gwamnatocin kasashen Sahel suka dauka shekara da shekaru.
Har yanzu matsalar kasar Libya bata kare ba, kenan zarga-zargan makamai bata kare ba. Na biyu, har yanzu rikicin kasar Mali bai kare ba ko kuma sai karuwa ya. Kusan ita kasar ta Mali ba ta kulawa fiye da kashi 60 cikin 100 na kasar ta. Abinda take kula da shi bai wuce kashi 30 ba ko 30 da wani abu. Kari da haka kuma ita ma bangaren kasar Burkina Faso, wasu bangarori na kasar ta suyi ta hannunta sun koma bangaren su ƴan ta'adda wannan ko masu ikirarin jihadi. Matsalolin da su ƴan ikirarin jihadin suke samu na su kama wurare cikin jamhuriyar Niger tirjewar da sojojin suka yi, shi yasa yanzu sai suka kirkiro da wata sahuwar fusa'a ta kai mahara kullu hari da zumman neman kirkiro wani rikici na tsakanin kabilu.
Lura da yadda matakin soja ya gaza kawo karshen wannan matsala yasa hukumar wanzar da zaman lafiya ta kasar Niger wato Haut Autorité à la Consolidation de la Paix shirya wani taron kasa da kasa a birnin Yamai domin nazarin hanyoyin da za su taimaka al'amura na rayuwa su daidaitu a yankin Sahel da kasashen tafkin Chadi. General Abu Tarka shine shugaban wannan hukuma.
Yankunan nan da suke cikin matsala kamar yanzu Jifa, kamar kasar Borno, kama iyaka ta tsakaninmu da Mali koko ta tsakaninmu da Burkina, ana cewa ƴan ta'adda ne sai aika musu soji. To soji kadai bai isa, sai aika mutane wanda suke kula ma talakawa. Kaga wanga yake in ka shawo kan talakawa wajen gwamnati to shikenan ka ci yaki. amma an talakawa ba su yarda ba da gwamnati ba su yarda ba da sojojin gwamnati sai hin rada an ta'adda to shikenan yaki a kuce maka shi kadai ne wanga maksudin waga waga muhawara da zamu
hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da rayuwar karkara FNUD ko kuma UNDP dake sahun wadanda suka dauki dawainiyar wannan taro na ganin mai da hankali wajen kyautata rayuwar mata da yara a matsayin wata hanyar shayo kan matsalolin dake haddasa tashina a yankunan da ake fama da ayyukan yan bindiga kamar yadda jagorar tawagar majalisar dinkin duniya a jamhuriyar Niger Louise Oben ta bayyana
Connaître les besoins propres aux femmes et aux enfants qui se retrouvent fragilisés face à une situation qui leur est imposée.
Wani sabon salon da ƴan ta'adda suka bullo da shi a ƴan watannin nan shine kisan fararen kula da nufin huce takeici saboda rashin samun kanta daga wajen jami'an tsaro. A baya-bayan nan ƙauyawa kimanin 137 ne suka hadu da ajalinsu a gundumar Tiliya da ke jihar Tawa bayan wani harin ƴan bindiga mako guda kenan bayan kisan wasu fatake 58 a gundumar Bani Bangu ta jihar Tilaberi lamarin da wasu ke alakanta shi da dalilan kabilanci to sai dai General Abu Tarka bai yarda da irin wannan tunani ba
talaka me yayi shi ba iko ba shi ba soji ba shi ba ma wani abu gare shi ba tunda inda ma wai kashe su suka yi suka amshi wani abu a'a din su suka yi suka yi ta kashewa haka suka yi ta halbi wannan masifa ba mu san ba abin da ya kawo ta kabiloli ba su da bindiga ba su da irin karhin da wanga mutanen suke da kenan ina ji mutanen suna cewa tsakanin kabilanci ne babu babu jituwa ni ban ce ba haka nan ne wanga mutane daga wani wuri suka zo kuma abinda suke da a cikin kansu daban ne
nasarorin da aka samu a yankin tafkin Chadi a karkashin rundunar hadin gwiwar kasashen Niger, Nigeria, Chadi da Cameroon yasa kasashen yankin Sahel kafa rundunar hadin gwiwar Jason Sahel wacce ta girke dakarunta akan iyakar Mali da Niger da Burkina Faso da nufin fatattakar tsagerin da suka addabi wannan yanki yayin da dai bangare kungiyar ta Jason Sahel ke ayyukan inganta rayuwar jama'a Maman Sambo Sidiku shine sakataren dindindin na Jason Sahel.
En matière de défense, la protection des civils est une priorité.
Yace kare lafiyar fararen kula wani abu ne da ya kamata a fubaiwa fifiko a ayyukan tsaron kasa. Ta hanyar daukar matakan inganta rayuwar mazaunan yankunan da rundunar Jason Sahel ta girke askarawanta wato kyautata sha'anin kiwon lafiya ilimi ruwan sha rabon cimaka da rabon kayayyakin karatun yara
la protection des civils mesdames et messieurs repose également sur un mécanisme
yankin Sahel na samun bakuncin dubban sojojin kasashen yammacin duniya musamman Amurka da Faransa da nufin karfafawa sojojin kasashen Mali Niger da Burkina Faso gwiwa a yakin da suke gwabzawa da yan ta'adda kasar Chadi mamba a kungiyar Jason Sahel ta bi sahu inda a farkon watannin na Maris ta tura dakaru 1200 akan iyakokin waɗannan kasashe to sai dai mai fashin baki Abdurrahman Alkasum na cewa
ku duniya tana so ko ba ta so majalisar dinkin duniya sai ta bada izini sai ta sa baki ciki kuma sai ta bada gudunmuwa na ita majalisar dinkin duniya da wannan abubuwa da suke faruwa kamar yadda muka sani ummal abaisa wannan abubuwa na ƙarshe akwai kasar Libya tabbas amma kuma akwai kasar Algeria akwai kuma kasar Nigeria inda matsaloli na Boko Haram suka taso wannan kasashen duka da na zana musamman Algeria da ita Nigeria sai sun kasance suna cikin wannan tsari na G5 Sahel gaba ɗaya ne lokacin da ake samu a bada gudunmuwa ta bai daya
rashin jituwa a tsakanin jami'an tsaro da fararen kula ita ma wata matsala ce ta daban da ke bukatar magancewa a ci gaba da neman hanyoyin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin Sahel da na tafkin Chadi inda bayanai ke nunin wasu baragurbin talakawa kan baiwa irin waɗannan tsageru haɗin kai don raɗin kansu ko kuma saboda fargaba
mun gama sojoji da mutane masu aiki bisa proje haka mun gani yaya ne su kasan kowa da ra'ayin shi akwai kullun wanda suke aiki da talakawa suna cewa soji abinda suke bai kamata ba kuma soji kuma suna cewa wanga masu aiki suna kawo agaji wani bai agajin wannan har an ta'adda ake ba to irin wannan rishin shituwan ne muke so mutane su zamana mu duka abu ɗaya muke nema zaman lahiya kenan bai kamata ba a ce tsakanin mu tsakanin soji da masu aiki akwai rishin jituwa
lura da yadda rikicin Boko Haram da ya samo tushe daga jahar Borno ya bazu zuwa kasashen Niger, Chad da Cameroon da yadda ayyukan ta'addancin da suka samo asali daga arewacin Mali suka yadu zuwa kasashen Niger da Burkina Faso har ma aka fara tunanin abin na kokarin shafar zaman lafiya a wasu kasashen tekun gine yasa masana jan hankula akan bukatar gaggauta dinke dukkan wata barakar da ta kunno kai a tsakanin jama'a tun magana bata girma ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da wakilinmu Sule Mumuni Barma daga birnin Niamey Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannunmu da saduwa da kai a cikin shirin Malaika Karkara zai rika kawo maka tarihin garuruwa da kauyuka a arewacin Najeriya don jin irin kalubale da suke fuskanta tare da mika koken su wa hukumomi don share musu hawaye shirin Malaika Karkara sai kuma bayyana muku yadda al'umar garuruwan da kauyukan ke rayuwa da suka hada da al'adu da abubuwan da al'umar suka shahara akai wannan shirin na zuwa maka ne daga gidan rediyon Vision FM da din gwiwar gidan rediyon muryar Amurka dake birnin Washington DC sunana Adamu Litongo da zan jagoranci shirin ne yau fatan mai sauraro zaka biyo mu sannan a hankali to madalla wushin mai sauraro ka san garin da ya girmi birnin Gombe da shekaru 7 kuma har yanzu yake fama da rashin kayayyaki irin na more rayuwa a wannan karni na 21 da muke ciki Waɗannan na daga cikin abubuwan da zaka ji a cikin wannan shiri da kuma muka yi tattaki zuwa garin Malaina dake gargashin masarautar Gombe garin da ake yi wa kirari da Malaina Korangiwa kuma mun yi dacen saduwa da Malam Muhammad Baffaju daya daga cikin dattawa kuma masu fada ji a garin na Malaina
kakanninmu sun tafi daga kafin mai gari suka dawo suka zo Kondulo da Kondulo ne shine zaman Kano yake yanzu haka da Kondulo yake nan kasa suka dawo wurin suka ce to mun dawo nan muna so babu fili mun dawo nan sai sarkin kun ce to ga arewa ga yamma ga koina shi baya so yamma ai kudu da yamma arewa da baya shi yana son ko kudu ko gabar sai ala da wani dutsen shi mun saura shi to kaso so da yazo ne sai samu wani kuka ana sai kawo masallaci sai fara sara yana to kuma daga tashi daga yayi alƙawari da wannan dutsen nan sun alkawari idan yazo sai samu wuri yayi kyau idan ya dauke shi da wani shirin da daula tare to dai dauke shi suka zo ai da yazo sai da shekara biyu bai sai koma washan ba sai duka mun kai shekara biyu amma zai koma shan sai ya samu dutiya shirwani fa ta samu wuri sai mu koma sai ai wani kam tun da shekara biyu kai baka duba shi ya tafi ai ka same shi ba to sai doka sai kudu ta hanyar hutu sai ya iso shi wani gari na samu wuri mai kyau mai makon mu zo nan mu dawo kai sai zamu dawo nan to shi malami ne sosai dan lo in an ko da yazo kasar malami wanda ya fika saka ba shi rike sai dawo da shi dauko sai suka zo nan suka bi da hanyar foto suka da zuwa nan sai ya bayi daga nan zuwa sai gidan su da bayin sa da yaran gaba suka zauna shi wannan fara ne nan to gari da shi malain ne shine malain nan malain tarihin sa sunan sa musamman shi sunan sa Adamu ne amma musamman shi almajiri ne a malamin sa to sai aka ce to shi din nan malaye da dashi sosai ito yanda bin zari kai da kai almajiri ne ka gaya koyar mata da ita mata yana zuwa na rubuta mata yana masa darasi hatta iya to sai yara kanana almajiri kana suka ce masa malam malam inna shine malamin inna mata sun tantu mun sunan ta inna kane to sai sai to sai sai malam ka ba ba su gida Adamu ba sai ka ce malam inna kuma sai tafi haka har aka dawo aka zauna to shi kasai shi kasai dawo da shi ba sai zauna to duk mutumin da ya dawo idan yayi wajen da tuyo sai so in ba nasa ba sai to ka zo wajen malaina da baka bi sai ba shi gida ya ba shi gwana suka zo na in nasa ne yazo sai ba shi gwana da gida daga layin da yayi amma na zo haka sai nan yafi jama'a da yawa ka gane yawa to shi aka zauna lafiya to dai sai ya rike to dan Allah sa har ban yazo wajen kara kwana sai malaina Allah masa rasula amma lokacin da Gombe ya dawo kamera na shekara 7 ne suka yi sannan aka dawo Gombe
wato in na fahimce ka wannan gari na Malam Inna ya riga Gombe kafuwa da shekaru 7
kuma shekara 7 din nan yanzu shi aka suka dawo daga Nafa suka dawo nan su suka tare su da abinci da kudi da kudi suka koma suka launa gari
wato za iya cewa mutanen Malam Inna su ne suka tarbi mutanen Gombe lokacin da suka taso
daga
Nafa
suka tare su daga gari to suna tare a lokacin to sai malama sai Allah masarisuwa to sai akai to yanzu mai zati malama shine ya sare gari da su ne to amma kuma yanzu tunda wani sai aka ba sai aka sai dole ya baya to sai aka ba dan sa dan sai shekara 6 Allah masarisuwa to sai kakan mu tai da ke babba sai ya sare gari yana ma to bai samu ba wannan gwai shekara 15 sai mayar su
to kamar wadanne kalubale za a ce wannan gari na Malam Inna yake fuskanta a halin yanzu
to gaskiya mu da damuwa da yawa ka gani mu dai da farko wato abinda da mai gwamnati ne ko gwamnati na farko dai babu da hanya tun da muke babu da hanya hanya nan ya da mai babu da shi har zuwa yanzu tun da muke so ai mana muke so mana hanya muke so ta maka mana tun da shi hanya ya da dare mu ya wuce mu mu ji da kan jama'a sauran jama'a da muke so
to kamar wani kirari ake wannan gari na Malam Inna mun san garuruwa da dama suna da kirari da suke amfani da shi a matsayin wanda dake an ji dai an san wuri kaza ne shin garin Malam Inna yana da wani kirari da ake masa
lallai da mun kirari da muka dai da karatu ne aka nan gari ba duk malamin da yana sai ya zauna ya karatu ne tafi karin da muke karatu na arabin nan muke sosai sosai yanzu ne da abun kasha din an shiga boko da yawa sai aka sai aka bar wannan din sai aka daina zuwa amma lallai da nan garin malamai ne suna zuwa da gaskiyan ga suka karatu ana so tafiya dan mun abin da muke kirari kenan
wato garin Malam Inna ya shahara wajen karatun addini islama
sosai sosai ba sai aka sosai banda
to akwai wani kirari da ake wa garin na Malam Inna
kirari dai sai da aka Malam Inna musamman da aka je koran giwan nan su suka zo ka samu giwaye a nan din da damusa su suka ko wani su suka shekara 2 kafin komai ya zauna dadi mu ba ko giwaye kana ba wasu da mamu ne kan mu ka ko giwaye kafin aje aka kawo su zauna ma dai mun shekara 2 ko giwaye gaba daya
bi mutanen garin Malam Inna ke takama da shi
noma da karatu kuma da karatu ake
Malam Muhammad Baffaje kenan daya daga cikin dattawa mazauna garin Malam Inna wanda ya bayyana mana kadan daga cikin tarihin garin da kuma kalubalen da yake fuskanta to da jin wannan kalubale da al'umar garin Malam Inna ke fuskanta na matsalar hanya ba mu yi kasa guyo ba inda muka tuntubi kwamishinan ayyuka na jihar Gombe injiniya Abubakar Baffa ga kuma abin da yake cewa
akwai kwallon da ake road na Malam Inna to wa duka abin nan zam ya pamadu road na ko ina a lokaci guda ba yanzu ne aka fara insha Allah sauran kuraye nan ma za mu samu musu hanya domin muna da program na maganan township road na Gombe Gombe township road to ina ganin a wannan program din ma za mu akwai wasu hanyoyin ma ina za mu yi su a ciki insha Allah yana cikin proposal din mu in Allah da za mu yi
commissioner ayyuka na jihar Gombe kenan engineer Abubakar Baffa to kuma da hakan zamu ja labulan shirin namu leka karkara na wannan lokaci kuma a madadin sashin Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC da din gwiwar gidan Radio Vision FM Gombe da suka kawo mai sauraro wannan shiri sai mai kula da shirin Yusuf Isaac Baji sunana Adamu Ali Tongo da na shirya na gabatar ke mana fatan alkairi
kenan da barkewa annoba corona virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba
sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu muryar Amurka duniya a tafin hannunku to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka akwai yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri